بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Laraba yau muna 5 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda daidai da 5 ga watan 4 da watan 3 shekara ta 2025 wannan shine darasin mu na 5 a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair wanda kenan layin Alhaji Umar Giwa a cikin garin Dambushiya dake New Millennium City muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da daidai da kuma dacewa da rahamar sa duniya da lahira muna cikin suratul baqara mun gama aya ta 213 za mu tashi a aya ta 214 mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
باب ينجزا أي متن ينا مؤمني يشجع الجنة باتيسي الله يجربش wannan ya sanya Allah ya sa hikimar sa ta jarabawa ya bambance muminai da waɗanda ba muminai ba da ita domin waɗanda suka yi hakuri suka dauki cutarwa duniya ta shaida cewa sun cancanci rahaman Allah saboda biyayyarsu da hakurin su waɗanda suka gaza wurin hakuri da juriya wurin bin Allah sun samu dayan gidan su fahimci cewa Allah bai zalunce su ba wannan ya sanya Allah madaukakin sarki matashiyar da wannan aya da malai karanta kenan take nuna shemu yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna shin yanzu kuna tsammani za ku shiga aljanna haka nan sakaka ba CDD ba sadada babu tsangwama babu takura walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalin irin abinda yadriski wanda suka gabace ku bai zo muku ba ma'ana wanda suka gabace ku a cikin imani Allah ta'ala ya ce da dai kar ku yi wannan tunanin abin da ya cin musu zai cin muku kuma ku shirya don ku san menene wannan abu Allah ta'ala ya ce masatumul ba'sa tsananin talauci ya shafe su wadarra sannan sun yi cututtuka na gangan jiki wazulzilu hakanan Allah subhanahu wata'ala ya girgiza su da tsoro da makamantansa hatta ya kula rasul har sai da ta kai ga manzo da bakinsa yake cewa wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi suka rinka cewa mata nasrullahi wai yaushe ne nasaran Allah da taimakon Allah zai zo Allah ta'ala ya ce ala ku saurara ku bada hankalin ku wuri daya inna nasrullahi qarib lallai taimakon Allah a kusa yake idan har kun yi haƙuri bayan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin wannan sura kakkasuwan mutane a rayuwar duniya da waɗanda kuma Allah ya kiraye su da su miƙa wuya zuwa gare shi da dukkan abin da musulunci ya koyar sai kuma Allah madaukakin sarki ya biyo daga baya yake kira zuwa gabayi da su gode masa akan shari'an da yayi musu kada su saba masa su fada cikin bata bayan Allah duk yayi waɗannan ayoyin da suka shude a wannan gabar kuma sai Allah ya fadaitar da mu'minai da su ba ransa hakuri wurin daukan abubuwa masu radadi saboda rayuwar duniya tana cike ne da jarabawa kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idha habballahu almar'a ibtalahu idan Allah ya so mutum to yana jaraba shi ne ya rinka wanke masa zunubansa da wannan jarabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ma ba zai gushe ba mu'mini a cikin jarabawa wani mu'minin har sai ya rinka tafiya a doran kasa ba shi da zunubi ko guda ɗaya Allah ya gama goge zunuban ta sanadiyar jarabawan da ya shiga ya Allah kai mana jarabawa mai sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi ingantacce ashaddun nasu bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda suka fi kowa shiga jarabawa a cikin mutane sune annabawan Allah sannan gwargwadon hakurinka gwargwadon darajanka da matsayinka a wurin Allah idan an jarabe ka kayi hakuri wannan shine abinda wannan aya ta zo da shi tana kokarin nutsar da mu akan mu dauki dukkan wani radadi na rayuwa ta yanda har wato za Allah zai cancantar musu ya samar ma mu'minai da abinda suke fata sannan kuma su dace da yabo a wurin shi domin Allah yana yabon masu hakuri yana cewa bashirus sabirin kayi bishara ga mutane masu hakuri kuma kada mutane su kasa hakuri har ya zanto sun kasa gode ma Allah da ni'imominsa shi yasa da wannan aya sai Allah yake ba mutane hakuri na abinda zai rinka gitto musu a sanadiyar imani da suka yi na alba'sa shine tsananin talauci Allah subhanahu wa ta'ala bai maida duniya ita ce ƙarshen burgewa ba shi yasa mu'minai dan ba su da duniya bai kamata hankalinsu ya tashi ba idan kuma sun samu duniyan bai kamata su rudu da ita ta koma ita ce abinda suka ta sa a gaba suka kyara lahira ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali a wurare da dama a cikin alqur'ani wanda yake nuna masa cewa yayi hakuri a rayuwar duniya kar ya rinka ganin ni'imar da aka baiwa kafirai domin idan mutum yana kallon irin yanda aka tara makafirai duniya to ba zai iya gode ma Allah ba subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yabharun wa zukhrufa Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in dan baicin kada mutane su kasa hakuri mu'minai su koma su yi ta bin kafirai su ma suna kafirci yace da duk lokacin da wani ya min aikin kafirci inji Allah sai in gina masa dan dareren gida daga sama hatta cokalin da zai ci abinci a gidan da zinariya za a yi shi a aje masa sakamakon kafirci da zagin Allah da yayi Allah ta'ala ya ce abin da ya hada in haka saboda ku ba ku ganin lahira kar ku kasa hakuri duk ku zo ku zama ƴan duniya a yanzu ma ya haka kare yanzu mutum yana ganin duniya da kirki izin Allah sai wanda Allah ya zabe shi sai wanda Allah ya bashi asalin wadata to Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan da nuna cewa a rayuwar duniya ba komai bane a wani wurin yace manzo sallallahu alaihi wasallam wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada ƴaƴansu da yawan dukiyarsu ya rinka burge ka har ka rinka jin kai ai dama ni ne wani alhalin ba mutumin kirki bane ko ka rinka jin dama kai ne wani alhalin shi baya ma Allah sujada wannan abin da Allah ya bashi ba komai bane a wani wurin Allah ya ƙara cewa wal fala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jin dadinsu da tara dukiyarsu da auren kyawawan matansu da hawawan manyan motoci masu tsada da tufafi da suke yi kada ya rude ka wannan mata'ul qalilun Allah ta'ala ya ce jin dadi ne amma dan kadan na yarda suna jin dadin ni'imar dukiyar amma yar kadan ce saboda idan aka gwama da kwanciyar kabari kadai da za su yi sai sun manta sun ji dadi a duniya ballanta na tsayuwar alkiyama
da muka karanta da ku za a shekara 40 Allah bai kula kowa ba to kaga wannan ba karamin al'amari bane shi yasa Allah ta'ala yake hakurtar da muminai yake cewa da dai kada ya zamto cewan kwadayin abun duniya yasa ka kasa hakuri akan jarabawa idan Allah subhanahu wataala ya saukar maka gashi mun karanta hadisi yanzu nan mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wadanda Allah ya fi jaraba su sune annabawa wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun je sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin yana zaune a karkashin inuwar Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune akwai wani bargo mayafi a tare da shi ya lullufa kansa sai sahabbai suka je suka same shi suka ce ta lokacin alhalin an matsa musu da azaba ana cutar da su mun san irin cutar wanda aka yi mai irin su Ammar ibn Yasir ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin a Makka musulunci ma bai yi karfin da zai iya kwatan su da karfin cin tuwo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kawai yake iya yi masa Ammar shine idan yaga ana azabtar da su ana kona su da wuta Ammar ibn Yasir sai da aka rinka danna fuskar sa a cikin ruwan zafi har sai ya su masa na daga fuska aka rinka tsaga jikin sa da kaman aska haka ko reza wani makami idan aka tsaga jikin shi sai a watsa mai barkono a jikin me ake so ana so ne ya kyala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yi imani da shi ba ya fita daga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam babu karfin sojojin da zai iya yaki a lokacin ya kwaci Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya abinda kawai yake iya yi yakan zo ne in zai wuce kusa da su suna daure a jikin itaciya ana musu azaba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce da su sabran ala yasir fa inna mau'idakumul janna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su Allah ya ce in zo in ce muku hakuri dai a rika da kirki kar ku saki Allah ya ce alkawarin ranar haduwar ku da shi tace gidan aljanna Ammar ibn Yasir ya ce sai in ji wani sabon karfi ya zo min a raina alhalin da na ji azaba ina tunanin ko dai in sallama ne daga baya na dawo ya ce in na ji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda na san baya ƙarya ya ce sai in ji imani na ya yi caji ya karɓu ya ƙara sama sai in ji suna cewa ku yi duk abin da za ku yi kamar yadda mu'minin ali fir'auna suka yi mutanen da suka yi imani da fir'auna tun ba yau ba shi imani haka yake shi yasa ake so kai tanajin imani ci imani duk fitina tana zuwa ta bar shi ta kyale shi idan imani ya zauna Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bala'in fitina sai dai ta kyale shi aljanna sai ta samu to amma aiki ne ba na rana ɗaya ba aiki ne na sannu a hankali kuma gashi imanin yana raguwa yana karuwa yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya duk in mutun na kusantan Allah to imanin shi na karuwa dan Allah ya ce liyazdadal ladina amanu imana to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rinka yi da Sa'ammar bin Yasir suna hakuri akan haka har sai da aka wayi gari wannan azaba ta wuce ta shude an gama ta bayan an gama komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da sahabbai wane ne yake so ya ga ƴan aljannan da suke tafiya a doran ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai su ce muna son ganin siya manzon Allah ai ganin dan aljanna ya fi ganin shugaban kasa shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Ammar da baban shi Yasir da Sumayya mutuwa kawai suke jira su shiga aljanna wannan jarabawa da aka yi musu sun samu rahaman Allah da shi haka nan imra'atu sauda wata mata ce da baba larabiya bace bakar fata ce ba kuma tana da tarin dukiya bane a nan duniya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune wannan matan tazo ta same shi tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da damuwa ina so ka roƙa min Allah Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace menene damuwanki tace damuwa na shine ina da ciwon farfadiya yakan bige ni in faɗi tace kuma idan na faɗi al'aura mayafina a takashafu mayafina tsaraici na ma'ana zani na yana dagawa mayafi na ya bayyana tsaraici na ya bayyana a sarari tace ka roƙa min Allah na farko ya bani lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi'ti in kin ga dama da'awtullah zan roƙa miki Allah kuma tabbas Allah zai baki lafiya ko shakka ba nayi sai ce wa in shi'ti in kuma kin ga dama isbiri ki yi hakuri falakil janna ina miki rantsuwa da Allah zaki samu aljanna in wani ne in nan Najeriya ne me zai ce a hada mun duka biyu karshe mu ne kila ka za mu ci sai ta ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam asbir wallahi zan yi hakuri duk abin da zai faru lakin ud'ullaha li alla atakashaf don Allah roƙa min albarma wurin Allah idan ciwon ya yarda ni tsaraici na ya daina fita saboda yara suna taruwa su rinka bin dariya in tsaraici na ya fita kafin in dawo hayyaci na wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba sai an jima ba sai ya daga hannunsa masu daraja ya roƙa mata Allah sai gashi ciwon bai tafi ba yakan rinka zuwa mata amma in ta fadi tsaraicin ta baya budewa me wannan yake nuna wa aljannan ma ta samu aljannan ma ta samu ajil bushral mu'min duk mu'mini da ka gani Allah yakan bashi wata bishara ta gaggawa a nan duniya da ke nuna masa shi dan aljanna ka duba ka ga ko azumi da kake yi ai azumi shi ma hakuri ne a cikin sa ka bar cinka ka bar abin shanka kuma kana da daman ka ci ko ka sha amma saboda kana son aljanna kana girmama Allah sai ka hakura kake ma Allah azumi to lokacin da aka kira sallah tun kafin ka ci komai zaka ji dadi a ranka wannan dandanan da ka ji na farin ciki bishara ake ma na ranar sakamakon abinda zaka ji yafi wannan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lisaimi farhatani ko mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin cikin sa na farko lokacin da yake bude baki farin cikin sa na biyu lokacin da zai shiga gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce duk aikin da dan adam yayi na fadi yanda zan biya shi illa sawm sai dai azumi shi kadai fa innahu li azmi na wane ni Allah me yake nufi da azumi na wane masu azumi mutane na ne za su more fa ana ajri bihi ni zan biya malam ko gwamnati ce kai kwangila mu muka ce kai a kawo mana ai sallaman ka ba dai ke da na wanda ba a ce yayi ba wani zai ta apply ne tanda ba tanda ba kowai na zai yi ba zai ji labari ba saboda bai da uwa gindin murhu amma wani yana zaune sai ya ji an ce kaza to wannan yasa waɗannan sahabbai suka zo an cutar da su suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin nau'in jaraba wanda suka shiga a yakin Uhud sun shiga cikin tsanani gashi an girgiza tsananin girgizawa sun tsorata Allah ta'ala da kanshi ce hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan kai da jin zilzalan kuma shadida ai akwai magana ma gwamnati ta ce za ku gani sai ka ji ana wane ne ke kusa da gwamnati da Allah zai ba shi hakuri ko ba haka ake yi ba ai mitin can ai mitin nan a nemi wani a tafi ofishin wani a yi alfarma har akwai kuɗin mun ji mun gani muna ba da hakuri ai ta tarawa ai ta ta yi saboda ana jin tsoron hukuncin hukuma to hukuma ba Allah ba ne duk wani hukuma Allah ya yi shi kuma Allah zai kusar da shi qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tashau wa tanzi'ul mulka mimman tashau wa tu'izzu man tashau wa tudhillu man tashau bi yadikal khair wa huwa ala bi yadikal khair ko innaka ala kulli shay'in qadir to Allah na kusar da kowa kowa zai kare in ba mulkin Allah ba to yanzu sai Allah subhanahu wataala da kanshi ya ce ya girgiza mutane ka duba karfin Allah ka duba raunin mutane a nan zaka gane girman girgizawa to shikenan har sai da idanuwa suka zazzaro wato zuciya ta zo makoshi ma'ana ana ganin kawai daga nan sai lahira babu komawa gida wannan shine suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka suna kawo karan halin da suke ciki na kunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Ammar can fa an tsatsaga jikin shi ga Bilal nan an dora shi akan dutse a cikin tsananin zafin rana an dora dutse a gadon bayan shi akan yashi mai tsananin zafi har bai iya magana sai dai ce ahadun ahad la ilaha illallah ma bata faduwa har sai dai koma ya tsan shi kawai yake nunawa alaman Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ba za mu bar Allah ba tsanani ne mai tsanani suka zo suna ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani fa ga halin da wani ke ciki ga wani an zubar mai da jini wani an kwace dukiya wani an kona mai kasuwa dan yayi imani ga sai Mus'ab bin Umayr can mahaifiyarsa ta kore shi dan da ya musulunta haka ta yi mishi yana tsananin jin dadi da gata da dukiya ta zo ta ce ka bi annabi shi da zai musulunta ko ya tafi Mus'ab bin Umayr saboda na ce ga muku mahaifiyarsa tana da ƙarfi yana jin tsoranta saboda kaman aryaki tana yi yana tsoran mahaifiyarsa saboda ƙarfinta na jiki da dukiya da yazo zai musulunta asace ya shiga daru arkam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune a boye lokaci ake musulunci Mus'ab na shiga sai wani irin ƴan fadi ba a tambaye ka ba ƴan neman gulmadan su nemi fada ka san da yawancin masu kuɗi suna da irin waɗannan mutanen masu so su kawo labari saboda kashin miyan su te kyau yana ma mahaifiyar aiki yana ganin Mus'ab ya shiga daru arkam ya san cewa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai kawai janna da gudu yaje yace danki fa ya zama Muhammadi danki ya je ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kira Mus'ab ta ce da gaske ne ka bi shi ka je wurin shi to su sahabbai suna da nagarta duk sahabin da kaga musamman ya musulunta a farko in ka bi tarihin shi tun kafin musulunci nagartacce ne shi Mus'ab ba zai iya mata ƙarya ba sai ce gaskiya na je wurin shi da ta sa hannu ta bigi gefen wuyan shi sai da ya fadi kasa Mus'ab ya ce da na fadi na ji kaina ya bigi kasa sai zuciya na ta ce to me ya saura tunda har tsoro ne nake ji kuma an mun wannan to a kashe nun huta mana sai ni ke ce mata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta ce ka bi shi yace na bi shi ka bi shi yace na bi shi ta ɗibo kayan shi ta watso ta ce daga yau ni ba uwarka ba ne a lokacin babu tozarci kamar mutum ya kora ɗansa a jikinsa Mus'ab yana kuka tana kuka saboda san da take mai amma kiyayyanta da musulunci yasa sai ta cutar da shi Mus'ab bin Umar yana kuka yana tattara kayan yana cewa ni ma yau ba danki bane dan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya kwashi kayan shi koma wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masatumul ba'sa talauci tace mishi salamu alaikum shine na ga ya muku yasa kaya bai maimaitawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a masallaci yana koyar da mutane kamar yadda muke zaune da ku kuna kallo ni ina kallo ku kun ga kuna ganin me ke baya na ni ban gani ni kuma ina ganin wake ta bayan ku wanda ba ku gani sai aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yana saki aka da bayani suna kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga yana zubar da kwalla hawaye yana zuba daga idanuwansa ya kafa ma wani wuri ido suna juyawa suka kalli wurin sai suka ga Mus'ab ibn Umair rigansa da wandansa duka sun yage ya ga gone ko suturan da zai sa cikin kebe da shi ya zo kuma ya sallama ruwa na zuba a gemun shi ya yi alola ya yi kabbara yana nafila yana bautawa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma Mus'ab ya fada alkhairi game da shi sai ga shi a ƙarshen rayuwar shi da Allah ya saukar da aya minal mu'minina rijalun akansa ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kan gawar Mus'ab bin Umair yace masahabbai su Abdurrahman ibn Auf lokacin su duk suna raye ba su shahada ba yace ina tabbatar muku wallahi ranan alkiyama ni na Mus'ab ne Mus'ab na wani dan haka za mu aljanna tare da shi to da bai haƙuri ba da ba wannan labarin za a samu ba hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da wani sa hadisin sahabin da ake cewa Khabbab bin al-Arad wannan sahabi mai albarka yake cewa da kanmu muka je muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da tsanani yayi mana tsanani muka ce ala tantasir lana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka roƙa mana Allah ya taimake mu ya ka mana agaji ga wannan musiba da muke ciki ala tad'u lana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ba za ka yi mana addu'a ba kai da Allah ke karban addu'anka dan mu samu sausauci فقال سيمن الله صلى الله عليه وسلم يشي دسو قد كان من قبلكم يا كسنشي أجكم وندسك إيماني أبايانكو يؤخذ الرجل أكن كام متن متن وندي إيماني مؤمني ذا أكاماشي أتون رامي أجكم كسا أزرا ونبنغران جكيش أجكم رامو أسن ياشي وند أكا كام أجكم وند رامي ثم يؤتى بالنشاء سننسي أزود زرتو zarto fa fayudahu ala ra'sihi yana ji za a daura tsakiyar kwakwalwarsa zaka sallama ka buɗa gutu ko ko kana nan akan addininka ba kuma zai sallama idan aka sa wannan zartan ya kage aka ce ka saki abinda kake kai ka bi kafirce ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fayuj'al nisfaini wallahi sai a tsaga mutun gida biyu malan a dara shi biyu a yanka mutun a raba shi gida biyu ai kuna da tarihin fir'auna ko lokacin da yazo ya ga mutanen shi ya ce me law qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin ko wala usallibannakum fi jidhu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa haka sai fir'auna suka rinka yi duk wanda bai imani da shi ba ya kafirce wa Allah yace to abin da zan yi idan aka yanke hannunka na dama za a datsa kafanka na hagu dan ka zama ba za ka moru ba ko mutum ya rayu a wahalce shine zan yanke ku ta gebin khilafin in an yanke dama a kafan hagu to za a yanke hannun dama duk da haka ba su saki ba karshe cewa da shi suka yi faqdi ma anta qadin inama taqdi hadhihi alhayati ad-dunya fir'auna ba wannan ba in kaga dama kai dambun naman kai duk abin da kaga zaka iya duk abin da zaka yi da iyakansa gidan duniya mulkin ka bai sai tsallaka cikin mulkin Allah ba duk abin da zaka yi mana Allah yana gani kuma zai sakayya to haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a raba mutun gida biyu wani kuma ba yanka shi biyu za a yi ba za a zo ne da wani abu kaman kum wanda muke taja kai amma shi wannan minal hadid na bakin karfe ne irin wanda mai karfi yanzu ko karfe ne na masu gini sun sani akwai China akwai black iron ko wanda yake bakin ne yana da tsananin karfi sai China goma su mutu shi bai mutu ba ko tsatsa wani bai cika yi ba to saboda karfin sa wai kar ma a zo nika shi yasa ya lankwashe shi za a mai da shi kaman kum mai hakora kaman yanda min jagara yake hakan nan za a zo amma na kum da muke taja kai na bakin karfe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rinka sa shi a jikin mutum tsakanin naman shi da kashin shi ana ja ana tsaga jikin mutum yana tsara yana ihu ana cewa ya bar musulunci ko kuma a kashe shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa amma wallahi duk da wannan azaba da ake musu ma yasudduhu zalika an dinihi wannan bai hana su ba addinin Allah ba saboda duk wanda ya san Allah ya san cewa Allah daban ne kuma Allah baya zalunci wanda aka zalunce shi idan yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji to dan haka ya san cewa Allah zai amshi abin da yayi thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama fada musu wannan kun ga abin da ya shafi mutanen da ne ko to ina mu kuma mutanen yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ina muku rantsuwa da girman Allah laytimanna Allahu hadhal amr Allah sai ya cika wannan addini wannan musuluncin sai ya shiga inda ba a tsammani hatta yasira rakibu min sana'a ila hadar maut har mutum ya hau dabbansa tun daga sana'a wani bangare ne na kasan Yaman har zuwa hadar maut la ya khafu illa Allah ba wanda yake tsoro in ba Allah ba ba wani batun za a tare shi ko a kare shi wa dhibu ala ghanamihi sai kuma tsoron kerkeci da zai yi akan dabbobinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lakinnakum qaumun tasta'jilun sai dai ku mutane ne da kuke gaggawa amma tabbas Allah subhanahu wataala zai ba ku nasara matukan za ku yi hakuri wurin din Allah amma sharadin ku samu nasara da taimako shine ku yi hakuri ku yi abin da Allah yake so wannan tambaya da waɗannan sahabbai suka yi shine dalilin da yasa wannan aya ta sauka tana mai bayar da amsa a gare su dangane da sunnan Allah subhanahu wa ta'ala dangane da halittunsa kuma Allah madaukakin sarki a ciki da yace ala inna nasrallahi qarib lalle ku saurara ku ji nasaran Allah a kusa take wannan yana nuna cewa nasara tana samuwa ne a doran ƙasa bayan an samu jarabawa duk wanda kaga ya ce nasara to ya auka cikin jarabawa ko a menene kuwa ko da a nan rayuwar duniya ce ko da a ce a rayuwa ce ta lahira duk wanda zai kasuwa sai ya yi riski sai ya shiga wurin riski sai an zo wurin da kana ji kana gani dole ka sa dukiyarka kuma zai wuta fito zai wuta nitsi amma fa in zaka tsaya wata rana zaka sha mamaki zaka sha mamaki za ta dawo da ninkin baninkin abin da ta tafi in dai mutum zai yi hakuri bayan jarabawa sannan kuma mutum ya tabbata akan gaskiya daga cikin abin da ke rusa mutum akwai abubuwa biyu rashin hakuri akan jarabawa da rashin tsayuwa akan gaskiya duk mutumin da bai tsayuwa akan gaskiya yake da ittirabi ya tsaya anan sai ya rawan ido yaga kai anya akwai fita sai ya tsalle koma bayan suwa ne to zai wayi gari duk ya karar da rayuwar shi bai tsida na komai ba ka tsaya a wuri daya ka bi Allah shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yace qul amantu billahi thumma taqim kace nayi imani da Allah sannan kuma ka tsayu akan imani karka sauka wannan yasa sai Allah ta'ala a dunkule yake cewa ayan an hasam hasibum an tadkhulu aljanna yanzu kuna tsammani ne za ku shiga aljanna ai a wani wurin suratul ankabut ya fada yake cewa ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu mutane tsammani suke kawai su ta fada da baki suna mun yi imani alhalin ba a jaraba su an gane gaskiyar mai imani da ƙaryan mai da'awar imani a baki ba Allah ta'ala ce laqad fatanna alladhina min qablikum haqiqa mun jarabe waɗanda suka gabace ku kuma mun yi haka ne wali alamanna Allahu alladhina sadaqu wali alamanna alkadibin saboda Allah ya san waɗanda suka yi gaskiya suka tsaya inda Allah yake so sannan kuma Allah ya nuna ma duniya makaryata ba dan Allah bai san su ba sai dai nuna ma duniya ta san su kuma har yau zaka ga irin wannan a cikin irin rayuwar da muke ci zaka yi mamakin mutumin da sai ya samu matsayi sai ya guji musulunci da musulmi zaka yi mamakin mutumin da sai ya taka wani matsayi sai kuma yana kyamatan al'umman sa da addinin sa dan ya dadada ma wasu waɗanda ba mu ba dan ya zabi wasu waɗanda ba mu ba saboda ƙarfi na duniya kadai da abin da yake so ya tara na duniya ko shakka babu duk musulmin da zai kyale ƴan uwan shi musulmi ko ya rinka koyi identity din sa na musulunci saboda tsoron wasu waɗanda ba musulmi ba ko dan ya dadada musu ya faranta musu kar a ce ba a yi da shi ko a ture shi ko a mai da shi baya to wallahi wannan mutumin yayi hannun riga da annabin Allah a wannan babin duk abin da wani zai baka dai kai abin da Allah zai baka ba kuma dole ka yadda rayuwa zuma ce da madaci akwai ran da ake dariya akwai ran da ake kuka wa annahu huwa adhaka wa abka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya lallashe shi akan ya zauna da talakawa waɗanda ba su da shi amma suna bin Allah akan ya koma ya bi waɗanda suke jin su mawadata ne amma ba su bin Allah a cikin suratul kahfi Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum بالغداتي والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا الله يجي واتبع هواه وكان أمره فرطا الله يجنجنا يجي وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله تعالى يجيك يا حقولي تبازوت ينك حقولي ka zauna da waɗannan talakawan masu zuwa su yi icce su ciyar su ci daga halal ka kyale masu fashi da makami da kaifin biro ka kyale waɗanda ba su damu da al'ummansu ba suka damu da aljihunsu da 'ya'yansu da matansu ka kyale waɗannan wanda ba su tsayi da sallah ka dawo cikin masu yin sallah da yin aswaki da karanta alkur'ani mun sani zamanka a cikinsu ta yiwu ba za ka samu kyalekyalen duniya ba amma kuma kana da Allah sai ne ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كرك رنك تجعيدو كنا قلن دن سنة دشي سويداتي كذونا دسو أي إن كذونا دوانا كاهاي وانا تك إن بك سامو الله بفا إن دك جي هو كادن كاسمو فاتو واداكي والله تالله فرعون ما دعك تجاشي كفاد دشي أكي سيد أكا تجاشي أكا نونا مدونيا ويدن بكاسا مدونيا بايا نونا كاسا ملاهيرا بني بايا نونا سم با أتاو بمبنشي wanda Allah yake so ta hanyar samun duniya ko makamantansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanda ake bambance wanda Allah yake so man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din duk wanda Allah ke son shi da alkhairi in dai so ne na gaske to wallahi alayin addini za ka tsince shi alayin addini alayin addini ko dai ya zamto masanin addinin mai aiki da addinin mai kira zuwa ga addinin ko kuma ya zamto ba malami bane amma mulkinsa yana taimakon addini da ma'abotansa ko ya zamto kasuwarsa tana taimakon addini da ma'abota addinin wannan san addini ne sanin addini ne da martaba shi sannan mu sani ƴan uwa saban Allah aibi ne saban Allah yana dishi hasken imani a zuciyar bawa, sannan kuma saban Allah yana zubar da mutuncin mutum a duniya da lahira. Shi yasa yake da kyau mu sani a duniyan nan ba dukiya kadai ake barin mu ƴaƴa gado ba, akwai abin da ma yafi dukiya wanda aka fi so kai iya kokari ka bar mu ƴaƴanka gadansa, wannan abin shine mutunci. Duk inda za a je a dawo kada ka bar mu ƴaƴanka abin alatir alawadare, wannan bai da dadi, saboda zaka bar musu aibi mai tsanani. Amma idan ka bar mu ƴaƴanka mutunci, wallahi kana kabari zaka ji ana ce ma mutun Allah ji kan iyaye, ba ma san suwaye iyayen ba, wani ma ba a san sun rasu ko suna raye ba, amma za a ta musu addu'a, za a ta musu addu'a. Amma wanda dukiya ka bar mishi ya raina mutane, ya wulakanta su, ya tozarta su, me kake tsammani? Wallahi al'azim, na san yaron da yake ɗauko mota a gidan iyayen shi, idan ya zo zai hau kan kwalta da motar, akwai gefe mutane suna zama inda babu kwalta kuma akwai ƙura, sai ya ci taya a wurin, ya taja ƙura, ya hau kan titi, ya danna kwan irin a san cewan su ‘yan masu da shi ne yana wulakanta mutane. Wata rana aka zo ya ɗaura bandana irin ƙyallen nan da matasa suke ɗorawa, ya yi irin wannan cin taya, dattawa ne ba su ce mishi komai ba, ya fita ashe faci ya tafi a wani gari, ya je suka ɗauki munanan hotuna, ƙazaman hotuna mala, ƙazamai marasa kyan gani, wallahi yana dawowa da yammawar haka yana gudu a mota sai bugi irin galop din nan, wurin da ke da ɗan tudu bai sani ba, da motan ta caka kawai sai control ya kwace mai sai ta daji, tana zuwa ta daki itace kawai ta kama da wuta. Na rantse muku da Allah ko gawan shi ba iya wanke ta ba, ta kone nan nade ta kaya kyalle aka sa ta kabari, nan nade ta kaya kyalle aka sa ta kabari. To wane ne kai da zaka yi wa mutane alfahari? Wane ne kai da zaka yi wa mutane girman kai? Baya daga cikin siffar mu'mine na kwarai walakanta mutane, walakanta musulmi, ko ci musu mutunci, ko walakanta su. Hatta wanda zai zo ya tambaye ka abu, baka da shi ce mai da shi, baka da shi yayi hakuri shikenan, in kana da shi ka bashi iya abin da zaka iya. Wa amma sa'ila fala tanha, haka Allah ta'ala yace. To waɗannan su ne abin da ƴan uwa Allah subhanahu wata'ala ya ka a dunkule dai ayan ke cewa shin kuna tsammani ne za ku shiga aljanna ba a jaraba ku ba? Ai ma'ana an jaraba al'umman da suka gabace ku, amma fa su sun tabbata akan jaraba wanda Allah ya musu ba su sauka ba. Kuma a cikin wannan labari da Allah ta'ala ya bayar yana nuna cewa babu makawa, wani za a jarabe shi da talauci, wani za a rabe shi da rashin lafiya. Ku duba ku gani wannan da muka faɗa, wannan sahabiyan har daga ciki akwai annabawan Allah da Allah ya jarabe su da rashin lafiya. Akwai annabin da sai ne rinka cewa an ni masani ya zurru ko wa anta arhamur rahimin, ya Allah ciwo fa ya kai ciwo, Allah kai rahama, Allah ka saukar da rahama. To mu ma muna roƙon Allah duk wanda bai da lafiya ko yake cikin jaraba, Allah ya bashi mafita, ya bashi lafiya. To shine anan Allah ta'ala ce masatumul ba'sa, al-ba'sa malamai suka ce al-faqr shine talauci, wad-darra da kuma cuta, cuta suka ce amradul badan, sune cuta na jiki. Duk wanda bai da lafiya kafara ne ake fatan Allah yake masa. Wazulzilu ma'ana aka girgiza su shine da dukkan abin da ya shafi tsoro da barazana, kafirai sun dinga musu barazana kuma har sun rinka kashe wasu daga cikin sahabbai da ma waɗanda suke annabawa ne na Allah, irin su annabi Yahya alaihi salam, kaga kashe shi akai, kashe shi akai har lahira. Sai Allah ta'ala ya ce har sai da waɗanda suka yi imani da manzo suka rinka cewa al'amari yayi tsanani na cutarwa, yaushe ne Allah zai taimake su, yaushe ne nasaran Allah zai zo. Sai Allah ta'ala ya ce ku saurara, nasaran Allah yana nan tafe. A takaice ko su gaɓoɓi guda huɗu da ya kamata mu amfana da su a ayan kafin aya ta gaba, shi ne na farko, bayan da za a mutu ya samu farin ciki sai a haɗu da wahala, haka ne ko ba haka ba? Duk wanda ke so ya samu buhun masara dubu, idan damina ta sauka kwanciya yake yi, ina ai hatta kuɗin da yake so sai ya fitar da su, sai ya cire kuɗin da ran shi yana ji yana gani sai ya fitar da su. Kuma kowane zai masa aiki shi ma in dai yana so ya ga abin da ransa ke so, to sai ya hana idan shi bacci, in ba haka ba duk abin da ya same shi shi ya ja ma kanshi. Ba in kai kana noma ka koma ka kwanta cafi jam, lallai baka san Najeriya ba, ai wallahi abuhu goma sai a baka buhu biyu a ce ka san abin fa an yi fako ne fako na nan inda yake sabu samman ka je da shaddar ka mai haske ka ce ai wawanka nawa wanda ka cuta mutun nawa galibi haka ake to kuma zuwan ma yana da amfani dan zai cire maka shakka na gaskiyan al'amari ina da aboki da yake garin Kajuru ya shuka waken suya lokacin mu ma mun yi noma tare da shi aka ce kar a sa mata taki mai yawa yace a'a ya za a shuka babu taki aka ce masana suka ce yace shi fa sai ya sa yuriya muka ce to mu ba za mu sa ba yace to shi kam gaskiya zai sa ai ko da ya sa kusan waken suya tana da wani nau'in rashin mutunci ga wanda ya zanta in ka bata taki sai ta ganye mai kyau ke shir abinta amma sai ta ki baka yaya akwai manoma anan akwai wanda zai iya sheda na akan haka yawa ai inda naga kana kada kai na san dan gari ne tana da dadin noma saboda kwari ba su cinta sai ka ije abinka hankali kwance kuma duk sanda ka buge ta tana zama kudi muna noma sai sa muka fadi yawa to shine shi da yazo sai sa taki yana za ku gani gare na wace kyau muka ce wallahi mu dai an ce kar a sa takin nan a ran da aka zo za a yi girbi yazo mahaifiyarsa ya kira musamman yace da Allah ta zo ta yi mai gadi saboda yana ga buhunan da ya ajiye amfanin ya fi karfin buhunan aka ce buhuna ka ajiye ce 40 mahaifiyar ta ce to ka jira mana in bai kai ce a'a kar su cuce ni ni dai ki tsaya min dan Allah suna casa ni kuma zan je ya sunan wannan kasuwan magani wanda ya san kasuwan magani sai an wuce za a je marabar Kajuru yace akwai aboki shi a kasuwan magani ko marabar Kajuru zai fito ya ƙara irin mai cin tiya 70 din nan tace da dai ka jira shi a'a mamaki dai dan Allah ki tsaya karki tashi kar su cuce ni tace to zan jira arziki a gidan ku yafi a gidan wani tsohuwar nan ta samu kujera ta zauna a inuwa har rana yazo ta canza wuri shiru malam wani bai dawo ba sai sai gashi ya dawo da Esther buhu kan ya dawo duk an gama cashi abu saboda ba ƴaƴan duk ganye ne da kawai koya a ciki yana zuwa sai ya ga wadancan buhunan gaba ɗaya malam wallahi buhu ina jin 5.5 aka samu shi da ya bar 40 ya je ya karo adadi yace masa mamakin tashi tace ba inda naje ko sallah ban yi ba jira nake ka dawo in je in sallah basi za ta fita ce wallahi basi ba tace kalli abin da aka tara malam sai ga wannan takin yuriyan da ya bace ga itace na him tara wuri guda amma waken bai da yawa to kaga din mai neman ya samu abin da yake so na jin dadi to sai fa ya wahala kuma babu wani al'amari da ya tsaya wata dole sai da kunci ya shiga ka tambayi wanda ka gani a babban gida yana juyawa yanda yake so wallahi in ya gaya maka daga inda ya faru a gidan haya kila sai kai mamaki wani ma ba gidan hayan ba ciki da kai wani daki ɗaya ne ni din nan wallahi na zauna da makwabcin da dare sai dai ya roki ƴaƴan shi su zo gidana su kwana da safe su koma gida su yi wanka su tafi makaranta daki ne malam kwara ɗaya rak ba bai ciki da falo ba daki ne guda ɗaya bai da uwadaka ba ma daga bisani wallahi sai da ya mallaki gidan kanshi har ya sa ƴan haya a wasu to kaga haka abin yake duk wanda ke neman jin daɗi to sai ya haƙuri ya wahala yana daga cikin darussan aya sannan kuma ayan na nuna mana cewa kamar yadda hadisi ya tabbatar an rufe aljanna da duk dangin abin da rai baya so ita aljanna an rufe ta ne da duk abin da rai baya so akwai asar din da Allah subhanahu wataala yace da mala'ika Jibril ka je ka kalli aljanna ya take ya je kalli aljanna ya zo ya ce ya Allah babu bawan da zai ji labarin ta face sai ya fatan ya shiga Allah ta'ala ya ce je ka sake kallon ta karo na biyu da ya dawo ya ce ina jin tsoron kar ya zama ba wanda zai shiga aljanna Allah ta'ala ya ce me yasa ya ce naga ka lullube ta da duk abin da ran dan adam bai so kusan shine hanyar zuwa aljanna ka duba ka gani ko sallah da kake sanda kake jin dadin bacci har sai Allah lashe ka a ce ka taso as-salatu khairun minan nawm ai Allah ya san bai da dadi kuma sallolin da kake yi ma da Allah ya so zai ce duka ai lokaci ɗaya zaka 17 ka tafi ka je ka ji da abin da ke gabanka Allah ya ce sai na baka wahala ga ko daga sai kai mai imani kana kasuwa zan ce ka zo kai azhar ka koma kai ligis ka baje ka zan ce la'asar a taho magariba kana zuwa gida ka saki jiki zaka ci abinci ce ka fito kai isha'i in kai ya isha'i kace abinci jiki yayi nauyi kana biƙewa ce as-salatu khairun minan nawm zaka zo ko ba zaka zo ba shine hikima jarabawa ce Allah da kanshi ya fada cewa inna hala kabiratun illa 'ala al-khashi'i sallada da wahala tana da girma masu yayin ta masu jin tsoro na ne wanda suka yadda su shiga aljanna amma duk wanda bai yadda zai shiga aljanna ba za ka ganshi yana walakanta ta alladhina hum fi salati fa alladhina an salati ha menene sahun ko masu rafkanuwa ko rashin yin sallah din shine wannan an rufe dukkan aljanna da abin da rai baya so an rufe gidan wuta da dangin abin da rai yake so sannan kuma an sa marai san duk abin da shaytan da zuciya suke so galibin abin da shaytan ke so zaka ga ran dan adam ma yana so dan haka dai ayan ta nuna mana ba makawa sai mun yi hakuri darasi na hudu malamai suke cewa lalle wannan aya ta sauka ne dan ta dadada zukatan duk wani musulmi bayan ya shiga jarabawa da rashin jin dadi da jarabawi na yaki da makamantansu ina fata muna ganewa duk wanda ya shiga wannan jarabawa kaman ayan nan tana cewa ka yi hakuri ba wahalan kawai kake ba ni Allah zan yafe maka zan kuma iya baka lafiya zan kuma azurta ka da aljanna ranar haduwa ta da kai wallahi wani malamin mu jarabawa ya shiga malam na dade ban ga mutum mai imani irin shi ba da muka je gaishe shi ya dauko hoton asibiti ya nuna min yace kaga wannan hoton yace kashina ne gashi nan zo ka gani da nazo ya nuna min yace nan gurin kashi ne gashi nan a yanda nake kwancan nan yace so ake yi sai nayi awa 10 ban daga ba sannan kashin zai hade amma in dai zan daga in zo a zaune to sai kashin ya bude na sake sabon jinya to kuma ba zai wannan awa 10 ba sai bawali ko bayan gida ya kama shi duk da abincin da yake ci ya koma yana cin abincin da ba zai sa shi bayan gida da wuri ba yace wallahi kusan kullum malam sai yana gab da zai hade sai lalura ta zo dole in yunkura sai ya sake budewa idan za a kai shi Kano mun sa asibitin kashi na Kano wanda yake yana ga Jakara ne ko Dala idan za a kai shi haka a hankali ake tattara shi a sa a mota don karkashin nan yabo masatuhumul ba'sa wa dharraki amma alhamdulillah yanzu maganar da nake muku wallahi ya warke yana tafiya da kafan shi kuma dattijo ne mai shekaru ni tsoron ma da naji shekarun shi da na gani amma wallahi ya warke ya dawo yana limanci kai yana ma har makaranta tasa ta kansa babba wanda tana dalibai sun kusa 1000 a karkashin sa yanzu hakan nan kuma shike gudanar da su to cuta ba mutuwa ba dan haka duk abin da ya tsanani maganin sa shine Allah subhanahu wataala shine abin da ayan ta koyar da mu da mu ji aya ta gaba da ya Allah ya ce
yas'alunaka madha yunfiqun
na'am
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
نعم
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون suna tambayanka su sahabbai cewa menene za su ciyar kul ce ne da su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma anfaqtum min khair duk abinda za ku ciyar na arziki alkhair anan bi ma'ana almal duk abinda za ku ciyar na dukiya falil walidain to farko waɗanda suka cancanci wannan ciyarwa su ne iyayenku guda biyu da suka haife ku wal aqrabin sannan makusanta waɗanda jini ya haɗa ku kaman wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya wal yatama da kuma wanda suke marayu wal masakin da mabukata wabni sabil da ƴan tafarki waɗanda suka baro gidajensu Allah ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin babu wani abu da za ku aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim face Allah yana sanar da wannan alkhairin kuma zai muku sakayya a cikinsa wannan aya ta sauka ne tana bayani dangane da mafi falalan ciyarwa da mutum musulmi zai wanda a cikinta Allah ta'ala ya nuna waɗanda suka fi cancanta da ciyarwa su ne iyalan mutum sannan waɗanda zumunci ya haɗa su na jini sannan kuma waɗanda suke tambaya wanda suke tambaya dangane da wannan ciyarwa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cancantan ciyar da iyalai da makusanta sannan kuma mabukata wanda ake yi musu sadaka wanda suke daga cikin mabukata din Amr ibn al-Jamuh daya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne wanda Allah ya bashi tarin dukiya mai yawan gaske malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan sa shine yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sa bi madha la tasaddaq ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene Allah ya fi so mu yi sadaka da shi ka fada mana saboda mu yi sadaka sahabi ba marwaci bane malam bai jira sai an ce yayi tambaya yake ina Allah yake so ayi me Allah yake so ayi kaga mu sabanin mu a yau zakai ta cewa ayi ayi din ba kowa ne zai yi ba sai wanda Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsa sannan kuma yake tambaya yace me zamu ciyar ma'ana menene a cikin dukiyar mu abinda ake so mu ciyar sannan wa ala man la nunfik wane ne kuma zamu ciyar da dukiyar mu a kansa me zamu bayar wa zamu ba tambaya ne guda biyu to ba sahabbai da yawa suna zuwa tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya su ce muna da dukiya waye ya kamata mu ba sannan kuma me ya kamata mu bayar kan mu je mu bayar da abinda ba shine Allah yake so ba sai Allah ya saukar da wannan aya da muka fassara ya mun ya nuna musu cewa ana ciyar da wanda ya fi dacewa ne sannan wanda ya biyo bayan sa shine yace yas'alunaka madha yunfiqun ay yas'aluka ashabuka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ay shay'in yunfiquna min asnafi amwalihim suna tambayan ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ji sahabbai na tambayan ka wani irin nau'in dukiyan su ne za su ciyar irin ciyar wanda idan sun yi za su samu kusanci zuwa ga Allah sannan kuma sun tashi ciyar wan wane ne za su ba sai Allah ta'ala ya amsa yace ibda bi nafsik ma'ana ka fara ciyar da kanka Allah ta'ala yana so idan ya baka arziki ya ga gurbin wannan arzikin a jikinka kada Allah ya baka dukiya kai ta tarawa baka ci wannan shake ce mu ashuh akwai al-bukhl shine mutum ya zanto marowaci ya hana wasu amma shi yana ci to wannan cutar shi da dan sauki tunda ko yaki ko ya so wani zai ambana ko tumatir ya sai mai tumatir zai dariya ko ba haka bane to amma ashuh shine mutum yana da shi shi bai ci ba shi bai ciyar ba kankamo kenan danko dan tsako sama ka kidangi kai gara dan tsakon shi yana ci ai to amma wannan shi baya ci kwata kwata to shine suke tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fara da kanku Allah yana so in yi ma bawa ni'ima haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yana so in yi ma bawa ni'ima to a ga alaman wannan ni'iman a tare da shi kar ya rinka Allah ya yi mishi amma baya nuna komai shi yasa Allah ya ce fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith idan Allah ya wadata ka ka ji daɗi in babu ka yi haƙuri to shine anan sai Allah ya faɗa musu ya ce ku fara da kanku thumma biman ta'ulu sannan sai da wanda kake ciyar da shi kaga iyalai suna ciki shi yasa da an zo daura aure sai ka jala cewa da ci da mene sha wa samari eh da sha biyu da tibatarwa uku da wurin zama ka ji aran ma lalle aran ma kafin baɗi ya kamata ka shiga daga ciki tunda an gama digiri ya kamata a yi digirgir eh da wurin zama hudu ko akwai dalilin da yasa na ce ku kirga ba hudu kenan ba me na biyar da koyar da addini haka zaka ji san kira na cewa wai wato dan autan cikin shi ne koyar da addini alhali me ya kamata ya zo a farko koyar da shi koyar da addini saboda in tana da addini ta more da addini ne Allah zai sa gida yayi albarka dukiya kadai ba ta sa gida yayi albarka ƙaryanta wallahi ƙaryanta in kaga albarka a gida addini ne a wurin amma dukiya ba za ta taba kawo alkhairi ba za ta kawo ba ita kadai ba za ta kawo ba sai dai idan akwai zuciya mai kyau to za ta iya saukakewa a samu dukiya ce tana saukake wahala ne amma ba ta samar da albarka sai dai addini ne ke samarwa to Allah ka bamu duka biyu din cikin rahamanka to wannan da Allah ta'ala ya kawo ana nufin mata da waɗanda suke tsatso na asali na jikinka kaman ƴaƴa da wanda suka yi reshe kaman yayyinka da kanninka waɗanda ba su da shi summal aqrab fal aqrab daga nan wanda ya fi kusanci da kai sai shi to sai Allah ya bashi amsa ya ce kul ai ma'ana kul lahu ka ce da su anfaqu ayi khairin yasirin lakum min yassara lakum min ansafil almal alhalal tayyib ku ciyar da dukkan nau'in dukiyar da Allah ya baku na halal wanda yake qalilu aw kathiru kadan ne Allah ya baka ka ciyar da kadan idan Allah ya wadata ka ka ciyar da yawa Allah ya san ka gode sannan ku sanya ciyarwan ku lil walidaini ga iyayen ku saboda akwai abu biyu Allah shi ya samar da kai daga rashi iyaye su suka haife ka tazo duniya yanda Allah ya halitta haka ma iyaye albarma suka yi haihuwa saboda haka mafarin alkhairin ka guda biyu ne na farko Allah ta'ala shi ya halice ka na biyu iyayenka da suka haife ka suka raine ka har ka kai ga alkhairin saboda haka yanda ake gode ma Allah da bauta haka ake gode ma iyaye da kyautatawa Allah ya sa kun fahimci magana kai mu koma cikin qur'ani za ku ƙara ganewa Allah ta'ala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya zartas da cewa da dai karka kuskura in dai kana san aljanna ka bauta ma wani idan ba Allah shi kadai ba wa bil walidain sai yace dangane da iyaye ai akwai mutane da yawa a duniya amma Allah bai kawo su ba sai kawo iyaye yace dangane da iyayenka koda kafirai ne su ihsanan ka kyautata musu Allah ta'ala ce imma yabluga yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma ko aw kilahuma idan dayan su ko duka biyu suka yi tsawon rai zaka ga abinda ba shi ranka yaso ka gani ba zaka yi tawainiya fiye da lokacin da suke da karfi kila duk wata sai ka kai su medical check up asibiti an duba lafiya kuma kai din nan kai zaka nemi kudin magani ka kawo in haya ne kai zaka buga bige a kawo kudi in ba abinci kai zaka je ka sayar da ka zaka dauko ka kawo wani bawan Allah ya ce lokacin da ya fara sayan mota a duniya yana murna irin siyanan nan ne mai kyau wani abokin sa ya ce ya kawo kudi a hankali ba zai dauka ba sai ya gama biya ran da ya gama biyan kudin ya tada motar nan ya ji ta zanzan mala yana murna grade yana zuwa ya ce mahaifina zan fara nuna ma motar yana zuwa ya ma mahaifinsa sallama mahaifin ya fito ya ce mota na siya ya baba ya ce alhamdulillah ina take ya ce ga ta a waje ka sa min albarka ya ce muje suna zuwa mahaifin ya kalli motar ya ce ina ma kullun ya amsa ya ce alhamdulillah ina samu motar hawa wallahi yaron nan ya ce nan take sai na ji a raina mahaifina girmama ne ba wulakanta ne ba ya ce baba babu fitir da yawa a ciki shiga muje in cika maka ita da mai Allah ne ya baka wannan mutumin da nake gaya muku yanzu a wurin da yake sai da motocinsa yana da mota har na miliyan 150 a yanzu magana yana sai yana nan a raye kuma mahaifin yana nan a raye shi ma yanzu haka bai mutu ba yanzu haka mahaifin na raye shi ma yana raye yana da mota har ta naira miliyan 150 ba a jima ba yake ce mu akwai wani sojoji suke so su sai mota yace dala ta yi dan kasa ba zai sai da ta ba sai ta kara tashi saboda Allah ya wadata shi to wallahi babu mamaki da yayi ma mahaifinsa kauro da bai iso inda yake ba abu ne mai sauki akwai ran da na taba tashi karatu muna tafiya naga wani dattijo wani ya ja mota a gaban shi ya fisgi mota ya tafi sai naga dattijo yana kwalla da kudi a hannun shi muna tare da EFCC yana nan ina ga suna muna tare lokaci ina zuwa sai na ce mun ga mahaifi yana kwalla na ce mishi baba lafiya ya ce ba komai dan nan na ce dan Allah wani abu ne ka faɗa mana ni tsammani na irin yaran nan ne marasa kunya suka ci masa mutunci tunda na ga san da kwance ya motar ya tafi sai ya ce mun kaga abin da ya faru yanzu na ce eh na ga wani ya wuce da mota ce ka gani ya ce ka gani eh ya ce dana ne fita na yi daga gida na ce mishi ya rage min hanya ya sauke ni unguwa kaza shi ne ya ce min shi yana sauri ba zai iya bi ta wurin ba ga kudin mota an hau mashin shi ne wannan kudin da ke hannuna wannan ni na gani da ido na ba wani ya ban labari ba da ido na ina ga yadda FCC na nan zai iya shaida na mu uku ko mu hudu muna taso daga karatu muka ga wannan abin da idon babu mutumin da Allah ke gaggawan kama shi a duniya kamar mai wulakanta iyayen shi wannan ba karamin aibi ba wallahi bari mu rufe da wannan dole mu dawo kan wannan ayan abobe insha Allah Allah ya bamu aran rai da lafiya wanda kaga yana wulakanta iyaye to bai da rabo a wurin Allah ba bai da shi iyayen nan koda ba musulmai bane su abu ɗaya ne Allah ya ce kar kai musu in sun ja ka zuwa ga sabon Allah amma kan mutum na da iyaye ba musulmai bane ba su da abinci ko a coci suke kwana ya halatta ka ba su abincin da za su ci to ina ga a ce iyayen musulmai ne ina ga a ce mu'minai ne malam ka tuna mahaifiya iyaye nawa ne suka mutu wurin haihuwa nawa suka mutu suna maka hidima tun kafin su san kai waye tun kafin su san ka a duniya za a haife ka ba za a haife ka ba ya kake hidima kawai suke malam ba kaukautawa tun kan ka zo duniya ka zo ba su da sukuni ka kula ka gani duk mutumin da shekaru suka zo mai ba damuwar shi bane sa wata riga mai kyalli ya hau wata mota babban damuwar shi wani ya gama jami'a ya za a iya samu aiki ya kaza ya kaza wance ta girma ya za a iya samu miji ta je gidan aure iyakan damuwar kenan har abinci zaka ga ba wani abincin kirki iyayen mu suke ci ba kuma wallahi duk sakamakon dawainiyar da suka yi mana to dan haka mu ji tsoron Allah mu kyautata mu iyayen mu idan mutum yana cikin masu saba ma iyaye ya sani yana cikin fushin Allah ya je roki gafaran su musamman a watan Ramadan idan kuma mutum bai taimakon su to ya kokari ya rinka taimakon su ba ma taimako bane biyan bashi ne bashi ma ba za ka iya biyan shi ba sai dai iya abin da kai ka iya yi sannan a ƙarshe mu kwana da sani duk abin da muka yi ma wasu mu ma ƴaƴan mu shi za su yi mana saboda haka mutum ya kyautata ko ya munana wannan kuma ya rage nashi Allah ta'ala ka sa mu cikin mutanen kwarai waɗanda kake so kuma ka yadda da su ka yafe mana zanuban mu ka shiryar da mu baki daya za mu takaita anan kafin mu rufe mun sanar da cewa insha Allah ta'ala za mu bude asusu guda biyu a yau na farko na marayu da muke yi duk shekara na Mu'adh bin Jabal Foundation asusun mu na marayu lambar sa shine 00 2424944 sunan account din kuma Mu'adh bin Jabal Foundation sannan sunan banki Stanbic IBTC sunan sa shine Mu'adh bin Jabal Foundation sai kuma abin da ya shafi masallacin mu na Mus'ab bin Umayr a jiya na ce zan yi bayani insha Allah takaitacce a yau bayanin shine da yaddan Allah muna gab da fara aikin wancan filin namu na wannan masallacin shirye-shirye muke ciki ba dare ba rana akai kuma in Allah ya yadda da taimakon Allah da iyawan shi da karfin ikonsa ba da jimawa ba za mu fara aiki ba in Allah ya yadda don haka muna kira zuwa ga ƴan uwa ga su sa mana gudunmuwan sa account number mu na wannan masallaci account number din shine 00188 haka ne to dan Allah masu miliyoyi su dan kara miliyoyi a wannan accountin sab banki Jaiz Bank suna accountin fada sunan to kai mai karanta Mus'ab bin Umayr Islamic Center ko haka yake a rubuce muna kira ga duk wanda ya ji wannan kuma yake sha'awar da'awar mu da ya taimaka mana da gudunmuwansa na kuɗi a wannan accountin ba lalle sai kuɗi ba za a iya taimaka mana da bulo ko rodina ko siminti ko duwatsu duk abin da za ka taimaka da shi idan nan masallaci aka zo number 21 Umar Giwa Road da ke ɗan bushiya a nemi Malam Murtala mun wakilta Malam Murtala shine mutumin da zai rinka karɓan mana gudunmuwan da aka kawo zai rinka rubutawa zai rinka bamu za mu rinka sanar da ku abin da aka samu na gudunmuwa idan kuma kuɗi muka samu insha Allah ta'ala za mu yi bayani amma da yardan Allah za mu fara wannan aiki nan kusa in Allah ya so kuma ya yarda sawa'un ko ni ya sa gudunmuwa ko bai sa ba za mu fara aiki da yardan Allah amma muna kira ga ƴan uwa su ba mu gudunmuwa su taimaka saboda muna so mu fitar da masallaci a wurin na mata muna so mu fitar da bayika na kewayawa muna so mu itikafi a masallacin nan inda zai yiwu mana saboda mu raya shi cikakken rayawan watan Ramadan amma ba mu da makewayi gashi nan kuna gani makewayin na zagayawa ne kawai babu na biyan bukata idan wani zai bugi kirji ya zo ya gina mana fa biha wa ni'mat za mu iya nuna masa ga abin da za a gina din shi sai ya zo ya gina da dukiyar shi duka mu dai bukatar mu shine mu samu biyan bukata amma dai zan ba ku shawara kar wani ya bari a gama aikin nan bai sa dukiyarsa saboda dakin Allah ne duk duniya ba inda zaka raya da ya kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina masallaci ya fara rayawa yanzu ga masallacin Madina nan ko sule biyar ɗinka ba a bukata in yau zaka kai miliyan 100 ba za a amsa ba mu ma in Allah dan muka gama aikin nan ko miliyan 100 ka kawo ba ma so sai dai kai wani aikin da shi saboda bukatun mu kawai mu samu abin da zamu in mun kai inda zamu kai aiki kawai zamu ba ma bukatun kudin wani kuma Allah ta'ala ya ce make mu Allah ya datar da mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh